This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe kuke so, wato voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC, har yanzu dai tare da Sarfilu Hashim Gumil da sauran abokan aiki ke muku maraba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kungiyoyin kasashen Afirka sun fara hallara a Najeriya yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnati a gobe.
Ita shugaban kungiyoyin kasashen Afirika, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, ita da kanta ta iso. Commissioner Peace and Security ita ma ta zo. Kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin Abuja.
To, ganin cewa yau ce jajiberin wannan rana ta rantsarwa, yaya kuke kallon al'amura yayin da Najeriya ke shirin kafa wannan tarihi? Yau akan wannan batu za mu baku damar faɗin albarkacin bakinku, za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar, wato 2025655. Amma a saka alamar ƙari, wato plus, sai a saka lambar ɗaya, sai a jiro sauran lambobin. Har ila yau a jamhuriyar Nijar za ku ji hirar da muka yi da Musa Cangari da kuma Malam Nuhu Arzika bayan sako su hukumomin ƙasar suka yi. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Majami'ar Katolika ta ƙasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar bai wa zaben ƙasar mai zuwa, biyo bayan shafin makonni ana tashin hankali kan siyasar ƙasar. Majami'ar ta fitar da sanarwa ne a yau Alhamis, tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan muƙamansu. A jiya Laraba, gwamnatin ƙasar Burundi ta nemi taimakon kuɗi daga hannun 'yan ƙasar domin gudanar da zaɓen da za a yi na watan gobe, saboda wasu 'yan ƙasashen waje sun yi barazanar janye taimakon da za su bayar idan har shugaban ƙasar na yanzu Pierre Nkurunziza ya ci gaba da aniyarsa ta tsayawa takara a karo na uku. Shugaban ƙasar Burundi ya fitar da sanarwar cewa zai tsaya takara karo na uku a watan da ya gabata, wanda hakan ya janyo tashin hankali a ƙasar har na tsawon makonni, har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20 a arangamar da aka yi tsakanin 'yan ƙasar da 'yan sanda. Wasu daga cikin masu adawa da shugaban sun shirya juyin mulkin da bai samu nasara ba a lokacin da shugaban baya ƙasar. Har yanzu dai shugaba Nkurunziza ya iya ɗage zaben ƙasar a lokacin da masu kallamarinsa ke buƙatarsa da yi, wanda suka haɗa da majami'ar Katolika.
A yau Alhamis ne shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya soki ƙasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta FIFA kan tafka zarmiya da cin hanci. Yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta a kan ƙasar, wato sauran ƙasashen duniya. Mr. Putin ya faɗa ta gidan talabijin cewa Amurka tana kuma ƙoƙarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta FIFA, wato Sepp Blatter. An shirya gudanar da zaben ne a gobe Juma'a in Allah ya kai mu. Blatter dai shi na neman zama shugaban hukumar a karo na biyar, yana kuma fuskantar abokin karawa ne guda ɗaya tal. Ƙasar Rasha za ta karɓi bakuncin wasan cin kofin duniya mai zuwa da za a yi a shekara ta 2018. Har yanzu dai ƙasar Amurka ba ta mai da martani ba kan maganar da shugaba Putin ya yi, ba wato bai wa Rasha damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2018, wani ɓangare ne na binciken da hukumomin ƙasar Switzerland suke gudanarwa kan zarmiya da kuma batar da wasauhin kudaden haramun.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan Washington DC. A halin da ake ciki kuma yanzu, shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter ya ce wannan binciken cin hanci da ake yi wa yadda hukumar wasan ƙwallon ƙafar duniya ke tafiyar da harkokinta ya janyo wa hukumar jin kunya ne da tozartarwa. Mr. Blatter ya yi wannan furuci ne a lokacin da yake magana a wajen taron hukumar FIFA na shekara-shekara da aka yi a karo na 65 a birnin Zurich. Sepp Blatter ya ce hukumar za ta fuskanci labarai marasa daɗin ji, to amma yana da muhimmanci hukumar ta fara aikin ƙoƙarin maido da mutuncinta. Ya ƙara da cewa ba za su bari a zubar da mutuncin wasan ƙwallon ƙafa ba, ko a ɓata wa hukumar FIFA suna. Manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai guda biyu sun yi kira ga Sepp Blatter da ya yi murabus kafin zaben shugaban hukumar da za a yi gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. To, amma Blatter ya yi watsi da wannan bukata.
Shugaban kungiyar Al-Qaida Reshen Siriya ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba Bashar al-Assad ba kai hare-hare ba kan kasashen yammaci. A wata hira da gidan talabijin na Al Jazeera a jela Raba, shugaban kungiyar Al-Nusra Front Abu Muhammad Al-Gulani ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaban Assad za ta fadi. Ya kuma soki kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon wadda ta aika da taimakon sojoji domin taimakawa dakarun gwamnatin Siriya. Ya ce ai mayakan na Hezbollah sun san makomarsu tunda suka goyi bayan shugaba Assad. Har ila yau ya ja kunnan musulmin Shi'a masu bin tafarkin Alawiyya waɗanda shugaba Assad ya fito daga cikinsu. Da su watsar da wannan ɗarika tasu su bar goyon bayan shugaba Assad domin tabbatar da tsaron kansu. Al-Gulani ya musanta cewa akwai wata rundunar zaratan soja mai suna Khorasan a cikin kungiyarsu ta Nusra. Yana mai cewa wato Amurka ce kawai ta sa wannan suna. Ma'aikatar tsaron Amurka dai ta ce wannan runduna ta Khorasan tana kitsa kai hare-hare akan kasashen yammaci, kuma wasu daga cikin hare-haren da sojojin kawance ke kaiwa ta sama a Siriya ana auna su ne kan ƴaƴan wannan runduna. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kuma fara da Najeriya, inda yanzu haka a rahotanni ke cewa tuni shugabannin kungiyoyin kasashen Afirka suka fara halara a Abuja domin halartar bikin rantsar da gwamnatin Muhammadu Buhari. Daga cikin kungiyoyin akwai kungiyar tarayyar Afirka ta AU. Nasiru Adamu Elikaya ya tattauna da ɗaya daga cikin wakilin kungiyar tarayyar Afirka na ECOWAS, kamar yadda wakilin ya fara gabatar da kansa a wannan hira.
Sunana Ambassador Abdu Abari, ni ne representative na African Union a ECOWAS.
Tawagar ku ta zo duba wannan rantsarwa ta General Buhari daga Goodluck Jonathan. Ya kuka da wannan taron?
To na farko dai zan ce muku yanzu da sahin wannan ita shugaban kungiyar kasashen Afirika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ita da kanta ta iso. Commissioner Peace and Security ita ma ta zo. Kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin Abuja saboda mu taya Najeriya da shugabanta da duka jama'an Najeriya murna na wannan zabe da aka yi shi. Muhimmancin wannan zabe zabe ne wanda da fari kan a ce an iya kalmala shi duka kowa iya tsoro. Da mu wanda muke cikin Najeriya da wanda suke kasashen waje an yi kaman tsammanin abu zai shigo da rigima. To kuma sai aka waye gari aka yi wannan zabe akan lumana. Kenan wannan abu da 'yan Najeriya suka iya suka yi ba victory bane na Najeriya ita kadai. Duka kasashen Afirka, especially mu African Union, mun ji dadin haka da ya faru saboda iya ma mutane nuni da Najeriya babbar kasa ce tana iya ta shirye zabe a yi shi cikin lahiya, a yi electing king president ba an yi ba rigima ba an yi tashin hankali ba. To wannan muna ji abu ne mai mahimmanci ga Najeriya kuma abu ne mai mahimmanci ga duka kasashen Afirka.
Irin wannan yakan faru zan iya cewa kusan kamar Ghana, Senegal da ma jamhuriyar Niger duk sun samu nasarar irin wannan jam'iyyar adawa ta samu nasara. Amma kuma ga wata matsala ta wannan shugaba Nkurunziza din nan wanda yake so yayi mulki karo na uku. Ya za ku fuskanci irin wannan matsalar?
To irin wannan dai lalle ne ya kamata a daga masu Niger su Senegal da sauran kasashen Afirka da suka bi tafarkin demokrasiya inda komi yana zuwa daidai. To amma kuma abu ne da yake faruwa lokaci zuwa lokaci kaga da kwai sauran kasashe kamar ita wannan yalwar kasa da kuka yi zancanta inda mutane ba su gane ba nake ji har yanzu abin da ya kamata abin da yake da kwari a cikin demokrasiya. Ba mutum ba ne yake yin demokrasiya, institutions ne. Kwanciyar hankali a cikin ƙasa, a samu arziki a cikin ƙasa, a yi protecting king interest king jama'a shi ne ya kamata ya zama na harko. Kamar yanzu wannan babbar ƙasa ta Nigeria mutane sun gane bin mujin daɗin abin da yake faruwa a duka ƙasan da bata ɗauki ba irin wannan matsayi na ta san 'yancin jama'atta a cikin harkar demokrasiya shi ne ya kamata a ba ƙarfi hiye da kobi.
Ambassador Abari kenan ɗaya daga cikin wakilan kungiyar tarayyar Afirka da ya zo daga cikin tawagar wato kungiyar ECOWAS kenan. To yanzu haka ana can ana yin wata liyafa a Abuja, inda wato shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari yake halartar wannan taro tare da shi shugaba da zai bar gado wato Goodluck Jonathan. Muna kan tuntubar wato wakilinmu da ke wurin, idan muka same shi kuma za mu ji ƙarin bayani game da wannan liyafa. To a gobe Juma'a ne za a yi bikin rantsarwar a Najeriya. Masu sauraron VOA Hausa, sai ku kasance tare da mu a shafinmu na dandali, wato www.dandalinvoa.com, tunda karfe 10 na safiya agogon Najeriya, domin jin rahotannin da bayanai kai tsaye daga Abuja, wato daga bakin abokan aikinmu da wakilanmu. To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da cece kuce bayan da hukumomi suka sako fitaccen ɗan jaridan nan Musa Cangari da shugaban kungiyoyin fararen hula, wato Malam Nuhu Arzika, inda suka bayyana abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro wato ra'ayinsu kan wannan tsare su da aka yi. Amma dai Musa Cangari ne ya fara magana a wannan hira.
To an yi abu wanda kowa san ba gaskiya ba ne, inda na farko ce aka yi ni ina hulda ko kuma ina da haɗin baki da ƴan ta'adda, musamman mutanen Boko Haram. Shine zargin da aka yi na hware a kan wannan atarke ne. Daga baya aka zo shi kan shi procurer ya ce a bakancan baki guda ba ne da Boko Haram, zance ne bisa kan rahoton da muka huddo, bisa halin da mutane suke musamman a yankin Difa. Suka ce wannan rahoton da muka yi mun yi maganganu wanda za su iya su kawo rudani cikin jami'an tsaro wanda zai iya hana musu aikinsu.
To alhamdulillahi na gode maka da ka ba mu nan dama. Lalle an yi muna an suke mu a ranar jiya da magice da aka kai mu gaban alkali mai bincike da an kila ma takardun da ya diba ya gazanta yadda yake, kuma da yake yana ƙarshen doka ne ba shin wani ba akan yadda doka ta tsaya. To abinda shi alkali mai zargi da ya zarge mu da hukan da yake cewa mun yi, shi wancan ya ce ba zai bin shi ba bisa hanyar da yake so, na nema a tuhume mu a kama mu a kai mu gidan kurkuku a Adana. To wannan ya ce ba zai yi aiki da shi, kuma wancan zancen da suka ɗauko na zargi za shi kiran mu lokaci zuwa lokaci domin ya ci gaba da binciken abinda anka tuhume mu da shi, dan ya gani me yayi gaskiya abun a ciki. To kuma sai kenan a yau din nan zaman da ake dai muna sakin sai a ce sakin talala, amma karshen ta abin da ya kamata kowa ya yi, mu dai ni dai Nuhu na tabbata ban yi laihin komai ba. A dokance babu inda ni saba ma doka, babu inda ni wani abin da an na laihi, kuma abin da aka tuhuma ta da shi ba gaskiya bane, bai da hujja, bai da kai, bai da gindi.
Kenan kuna ce abin da ake tuhuma ku da shi an yi watsi da shi?
Yo kama ba dole ne za a watsi da shi saboda ba bisa kan doka bane ko bisa kan ka'ida aka tuhume mu akan zanta. Kawai kake ne na neman, wato ana neman dai a shafa mu na kashin kan. Amma bisa kan akan laihi ba yayyuwa ni Nuhu a dauke ni akan mai laihin zargin cewa yana da kokowar neman razana jama'an tsaron mu dan su bar aikin su, ko kuma neman yin lalata daga hana ai kokowa ta kare kafa. Tunda aikin da muke musamman dare da rana shine muke yi na taimaka ma kasar nan a kare ta, na kokowa kare kasar nan, al'umma kasar nan, dan taimaka ma mutane dan biyan bukatar al'umma. Yanzu kenan yana neman masu yin abun ban na kasa ko abun bata gari, ba mu bane za a nema, sai dai a neme su wani waje. Mu wuce inda za a iya nemo, tunda ba mu muna cikin yan kishin kasar da duniya ta shaida da haka ne.
Kuma da Malam Nuhu Arzika kenan a tattaunawar su da Abdulaziz Adili Toro. Yanzu bari mu saki komawa Najeriya, inda yayin da ake ta waɗannan shirye-shirye na miƙa mulki a can Abuja, ana gudanar da wata liyafa ta musamman a fadar shugaban ƙasa, wacce ta samu halartar shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari da mai barin gado Dr. Goodluck Jonathan. Kai tsaye yanzu haka ina tare da wakilinmu Umar Faruk Musa. Umar, kaman wani ƙarin bayani za ka mana game da wannan liyafa da ake yi?
Wato a gurin wannan liyafar akwai shugabannin kasashe daban-daban ko wakilansu waɗanda suka shigo Najeriya a shirye-shiryen da bukin da za a yi na miƙa mulki ga hannun farar hula ko hannun sabuwar gwamnati, wato rantsar da shugaban ƙasa, bayan da yau
aka yi muhimman bukukuwa na nuna masa fadar gwamnati da ofisoshi da jami'ai da sauransu, sannan ya karbi kundaye na mulkin kasa. To wannan liyafa shi da aka baiwa jama'a wanda suka halarci taron nan damar yin bayanai daban-daban kafin a ci abinci, a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye, wato dai shagulgula sun kama akan irin nasarar da aka samu na yin zaɓe cikin ruwan sanyi a Najeriya ba tare da matsala ba.
Umar, ita wannan liyafa an saba yin ta tsari ne na miƙa mulki a Najeriya, ko kuwa dai wannan karo ne aka fara irin wannan liyafa?
A daman a duk lokacin da za a miƙa mulki ko na soja zuwa farar hula ko farar hula zuwa farar hula, ana yin irin wannan liyafar saboda abu ne da aka saba yi. Ba mamaki shi ma shugaban idan aka rantsar da shi za a yi wata liyafa ta wato murnar cewa an rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa na Najeriya. To wannan kamar abu ne da aka saba, kuma jawaban da aka yi a gurin su ne ma mafi yin armashi, ba wai ainihin abincin da za a ci ba, don a nan ne jawabai za su nuna
nasarori. Madalla Umar Faruk, mun gode kwarai da gaske. Watakila idan ka ƙara tattauna wasu bayanan sai ka aika wa wato idan za su aikin safe sai domin masu sauraron mu su ji. Yanzu bari mu je kai tsaye ga shirinmu na kiraye-kiraye da za ku yi kan wayoyi domin ku bayyana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumar Allah ga kira mun samu daga jihar Kaduna. Wane ne a kan layi?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Mala Ibrahim, muna maka maraba da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Yauwa, kasha ina muku murna ni ma. Ke duk ina dan yawo kadan ban ji maudu'in ba.
Na'am, muna jin ka Mala Ibrahim.
Na'am, dace maudu'in radio na ya dan yi min yawo ban ji da kyau ba sosai.
To ana ta shirye-shiryen miƙa mulki a nan wato Najeriya, inda yanzu aka ake ta wato shirye-shirye a nan babban birnin Abuja. Menene ra'ayinka game da waɗannan shirye-shirye da ake da yadda ake shirin miƙa mulki?
Abin da ra'ayina ni, ina murna ne akan taruwar jama'a zuwa rantsar da Buhari, kuma roƙon da nake yi alƙawarin nan da ya yi na alheri zai cika. Allah ka taimake shi ya cika.
To madalla, mun gode Mala Ibrahim. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Ni ne Alhaji Umar Zagi.
Alhaji Umar, yawa, to muna jinka.
Abinda bayani na ni zuwa ga Buhari, alƙawarin nan da ya yi na alheri zuwa ga jama'ar Najeriya gaba ɗaya, Allah ka taimake shi ya bashi ikon ya cika.
Muna jinka Mala Ibrahim.
Don haka shesa ina gaisuwa, kuma ina gaida da jama'ar da sun ka zo da bakin da sun ka zo, Allah shike su gida lafiya, su sauka lafiya lau.
To madalla, mun gode Mala Ibrahim kenan daga jihar Kebbi. To a Najeriya yanzu haka ana can ana ta shirye-shiryen miƙa mulki tsakanin wato gwamnatin PDP da gwamnatin talashe zaɓe ta APC a ƙarƙashin wato jagorancin Janar Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo. Yanzu ga wani kira daga Ekiti. Wane ne a kan layi?
Bala ne baban gwari daga Ekiti.
To Malam Bala, muna jinka.
Ikone Ekiti, Karama Usuma Ekiti.
To muna jinka Malam Bala.
Ra'ayina a yau ne, ina fata dai Ubangiji Allah sa a yi nan lafiya, a tashi lafiya.
To madalla, mun gode Malam Bala. Bari mu je zuwa wato Zaria, jihar Kaduna kenan. Wane ne a kan layi?
Awalu da kada wani a kan layi.
Mala Awalu, muna maka maraba da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Barkanku da aiki, kuma barkanku da warhaka.
Madalla.
To ni ra'ayina, shawara da zan ba shugaba mai kama gobe idan Allah ya kai mu, magana da yake cewa ta jan layi, watan jan layi a kan dukkan waɗansu gurɓatattun shugabanni da suka yi mulki baya, kar su ƙara zuwa su yi mulki yanzu. Amma bincike sun tabbas ya kamata a yi bincike, domin kuɗin ƙasa da yawa sun salwanta tunanin cewa ya ce ba na yi bincike ba. shine ba su kwanin guri a suka ci gaba da diba kuɗi suke wa da ƙara dukiyar ƙasa.
Alawal mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Birnin Jos jihar Plateau. Wane ne a kan layi?
Adamu ne kan layi.
Malam Adamu, muna jin ka.
To Allah ya sa a yi biki lafiya a watsi lafiya. Allah ya ba shi iko ya riƙe kowa a Najeriya.
Amin summa amin.
Mara lahi ne ra'ayina.
To mun gode Malam Adamu. Lambar dai da za a kira ita ce 2025655, amma a saka alamar ƙari a sa ɗaya sai a jero lambobin. Yanzu ga wani kira daga Adamawa. Wane ne a kan layi?
Abbas mai area daga garin Gwalan Adama, numan local gama Adama State.
To Malam Abbas, muna jin ka.
Ra'ayi ina son Allah sa a karan zuda shugaban ƙasa na Buhari alƙawarin da ya ɗauka game da mu matasa. Allah ya taimake shi ya cika alƙawari. Sannan Allah sa a yi hidima lafiya. Baƙi da suka zo Najeriya, Allah mai da kowa gidansa lafiya. Allah sa a gama hidima lafiya.
To mun gode Malam Abbas daga jihar Adamawa. Bari mu tsallaka zuwa jihar Delta. Wane ne a kan layi?
Allah sa su haɗu tare lafiya. Kowa da kowa, Allah mai shiga lafiya.
To Malam na jihar Delta, baka faɗi sunanka ba.
Sunana Aqilu Halliru daga Tafale Delta State.
Yawwa, to Malam Aqilu, muna jin ka.
Yawwa, Allah ina taya girma wani ba. Allah taya shirku, Allah ba shi abin da yake so.
To amin suma amin Malam Aqilu, da kuma wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske ga waɗanda suka kira wannan a cikin wannan shiri, da waɗanda ma suka yi ƙoƙarin neman mu ba same mu ba. To madalla, yanzu bari mu je ga Murtala Faruk Sanyina wanda zai kawo mana labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
‘Yar ƙwallon Najeriya Asisat Oshiwala ta zama mace ta farko da ta lashe kyautar gwarzuwar ‘yar ƙwallon ƙafar duniya ta shekara ta BBC. Oshiwala, ‘yar shekaru 20 da haihuwa da ke takale da kulob ɗin mata na Liverpool da ke Ingila, ta doke abokan takararta na kyautar da suka haɗa da Veronica Bocquet ‘yar ƙasar Spain da ‘yar ƙasar Jamus Nadine Kessler, da Liam Little ‘yar ƙasar Scotland, da kuma mata ‘yar ƙasar Brazil. Kuma Oshiwala ce mafi ƙarancin shekaru a cikinsu. ‘Yar wasar tsakiya ɗin ta Najeriya ce dai ta lashe kyaututtukan fitacciyar ‘yar wasa, da kuma ‘yar wasar da ta fi yawan zura ƙwallaye a gasar ƙwallon ƙafar mata ta ‘yan ƙasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya, wacce ta gabata a ƙasar Canada. Namijin ƙoƙarinta ya taimaka wa Najeriya kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar, inda ƙasar Jamus ta doke ta da ƙyar. Haka kuma tana cikin taurarin da suka haska a gasar cin kofin Afirka ta mata da Najeriya ta lashe a cikin watan Oktoban bara. Daga ƙarshe dai, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain ta raba gari da mai horar da ‘yan wasan ƙungiyar Carlo Ancelotti a ranar Litinin ɗin da ta gabata ne dai. Shugaban kulob ɗin Florentino Perez ya yi wani taro da Ancelotti ɗin, inda ya shaida masa cewa hukumar gudanarwar kulob ɗin ba ta da sauran buƙata da aikinsa, duk kuwa da cewa da akwai sauran shekara ɗaya a kwantaragin nasa. Tuni da Ancelotti ɗin ya yi godiya wa ‘yan wasa da masoyan kulob ɗin akan goyon baya da aka bashi tsawon shekaru biyu yana horar da ‘yan kulob ɗin. Ana sa ran maye gurbinsa ne da kocin Napoli Rafael Benitez, duk da yake ana kuma raɗe-raɗe yiwuwar kawo kocin Sevilla Unai Emery. A ƙasar Jamus ma, mai horar da ‘yan wasan kulob ɗin Schalke Roberto Di Matteo a ƙashin kansa ya ajiye aikin nasa na horar da ‘yan wasan kulob ɗin bayan tsawon watanni 7 ya da soma aikin. Tsohon kocin na Chelsea ta Ingila dai ya bayyana dalilansa na ajiye aikin nashi, da suka haɗa da kasawar hukumar gudanarwar kulob ɗin na bin ƙa’idodi da hanyoyin samun nasara wa kulob ɗin. Di Matteo ya soma horar da ‘yan wasan kulob ɗin ne a watan Oktoban da ya gabata, sadda ƙungiyar take a matsayin ta 11 a teburin gasar Bundesliga, inda ya kawo ci gaba ta yadda ƙirs ya rage kulob ɗin ya fitar da Real Madrid daga gasar zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yan awaren siyasa sun sa hannu a kan yarjejeniyar wucin gadi da gwamnatin Mali, wani mataki mai ƙarfafa gwiwa ga kawo ƙarshen faɗan da aka yi shekara da shekaru ana gwabzawa a wannan ƙasa mai fama da fitina a Afirka. A ranar 14 ga watan Mayu, gwamnatin Mali ta amince da yarjejeniyar wucin gadi wadda Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin kasar Algeria suka shiga tsakani aka kulla. Wata gamayya ta kungiyoyin aware da ke neman ƙarin cin gashin kai a yankin arewacin Mali wadda suke kira Azawad ita ma ta amince da wannan yarjejeniya. Amma kuma za su ƙara matsa lamba akan ba su tabbaci a game da buƙatunsu kafin su rattaba hannu akan kamalalliyar yarjejeniyar zaman lafiya. A can wani gefe ana ci gaba da fada jefi-jefi. Madugun ‘yan tawaye Bilal Agcharbi ya ce, ‘yan awaren sun ƙudiri aniyar ganin an samu zaman lafiya, ya faɗa wa ‘yan jarida a birnin Algiers cewa, mun amince akan batutuwa da dama amma akwai wasu batutuwa da har yanzu ba mu daidaita a kai da gwamnati ba, kafin mu kai ga cikakkiya kuma kamalalliyar yarjejeniya. ‘Yan awari sun tayar da ƙayar baya sau huɗu tun daga lokacin da ƙasar Mali ta samu ‘yancin kai a shekarar 1960. A shekarar 2012 sun kulla kawance da masu kishin Islama wajen kwace yankin arewacin kasar da ke cikin hamada. Sa hannun soja da Faransa ta yi ya watsa ‘yan tawayen duk da cewa an ci gaba da kai hare-hare jefi-jefi. Amurka tana marhabin da matakan da aka ɗauka na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a kasar Mali. Muna kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar Mali da su sa hannu a kan wannan yarjejeniya domin jaddada cikakken ƙudurinsu na ganin an samu zaman lafiya su kuma yi aiki tare mai ma'ana domin aiwatar da ita. Muna yabawa gwamnatin Mali a saboda ƙudurinta na wanzar da zaman lafiya tare da yin tattaunawa tsakaninta da Allah. Haka kuma muna godewa gwamnatin ƙasar Algeria saboda jagorancin da ta yi wajen shiga tsakani a shirin wanzar da zaman lafiya. Mun damu mutuƙa da rahotanni da muke samu na cigaba da gwamza faɗa. Kuma muna kira ga dukkan sassan da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla su kuma ƙudurta warware duk wani saɓanin ra'ayi a hanyar tattaunawa. Amurka ta ƙudurta ci gaba da taimakawa al'ummar Mali a yunƙurinsu da wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa. Muna sake jaddada goyon bayanmu ga aikin da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi don tabbatar da kwanciyar hankali a Mali da kuma ƙoƙarinta na taimakawa al'ummar wajen dawomar da zaman lafiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da takaitaccen labaran duniya.
To an ji cewa majami'ar Katolika ta kasar Burin ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa zaben kasar mai zuwa biyo bayan shafe makonnin tashin hankalin kan siyasar kasar. Majami'a ta fitar da sanarwar ne a yau Alhamis tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan muƙamansu. A yau Alhamis ɗin ne shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya soki ƙasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA kan tafkar zarmiya da cin hanci. Yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunƙuri ne na yaɗa ikonta kan sauran ƙasashe. A halin yanzu da ake ciki kuma shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter ya ce wannan binciken cin hanci da ake yi wa yadda hukumar ƙwallon ƙafar duniya ke tafiyar da harkokinta ya janyo hukumar jin kunya ne da tozartarwa. Shugaban ƙungiyar Al-Qaida Reshen Siriya ya ce ƙungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murƙushe shugaba Bashar al-Assad ba kai hare-hare ba kan ƙasashen yammaci.
To madalla da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu ne su gobe idan Allah ya kai mu. Amma kamun nan muna ta iyalan wato iyan Zazzau Alhaji Bashir Aminu muna naɗin sarautar ɗansa Ahmad Bashir Aminu a matsayin hakimi wanda za a ba shi sarautar ɗan Rimin Zazzau a gobe Juma'a idan Allah ya kama da fatan Allah ya ta yi ruku. Har wayo muna ta iyalan Alhaji Yahaya Ibrahim Hassan Director Markas da iyalan Farfesa Muhammad Sani Shehu na Jami'ar ABU muna ɗaurin auren ‘ya’yansu Ibrahim Yahaya wato Ibrahim Yahaya Ibrahim da kuma Pharmacist Maryam Sani Shehu wanda za a ɗaura gobe da misalin ƙarfe 2:30 a kafin madaki a jihar Bauchi da fatan Allah ya bada zaman lafiya. To masaro duka abin da ya sauka kenan a madadin Sarfilu da Julie Leathers Gresham Mahmud Lalo ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.